sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau Talata 31 ga watan Maris shekara 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Aisha ba mu kanin labarai.
To Hadiza, kungiyar lafiya ta duniya WHO ta ce har yanzu akwai sauran aiki a gaban China da Korea ta Kudu dangane da yaki da cutar COVID-19. An dakatar da shugaban wata cibiyar kula da tsoffin sojoji a jihar Massachusetts bayan da mutane 11 dake cibiyar suka mutu. Sannan za a ji cewa Afirka ta Kudu ta kaddamar da wani shirin gwajin cutar COVID-19 a kasar da aka fi kamuwa da cutar ta coronavirus a nahiyar Afirka.
To a cikin shirin namu na yau, za ku ji cewa a jagoran 'yan adawar jamhuriyar Nijar, tsohon Prime Minister Hama Amadu ya koma cikin iyalansa da ke birnin Yamai a daren jiya Litinin. Sannan kuma rahotanni da ke fitowa daga Nigeria na cewar yawan mutane da suka kamu da cutar coronavirus sun kai 135. Haka kuma gwamnatoci 6 daga arewa maso yammacin Nigeria sun kafa kwamiti na wayar da jama'a a wani yunkuri na dakile yaduwar coronavirus. Muhammad Hafiz Baballe kuma na nan tafa da shirinsa na noma. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin ji yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da maraice ga cikakkun labaran duniya. Duk da nasarorin da ake samu a kasashen China da Koriya ta Kudu a yaki da cutar coronavirus, kungiyar lafiya ta duniya da WHO a yau Talata ta ce har yanzu dai yankin na da sauran aiki a gaba dangane da annobar ta coronavirus. Za a dade ana fama da wannan annobar kuma ba za mu yi kasa a gwiwa ba. Muna buƙatar kowace ƙasa ta ci gaba da ɗaukar matakan da suka dace da ita. Babban daraktan yankin Yamma Dr. Takeshi Kasai ya faɗa a wata ganawa da manema labarai. China ta bayyana mutuwar mutum guda da kuma sabbin kamuwa da cutar 48 a yau Talata. Babu ɗaya daga cikinsu da ya kamu da cutar a cikin gida, yayin da Koriya ta Kudu kuwa ta bayyana sabbin kamuwa 125. Kasai ya ce ba su da wata hujja kan cewar karuwar yanayin zafin bazara mai zuwa zai rage yaduwar cutar kamar yadda mutane da dama suke harsashe. Kana babu tabbacin ko yaushe annobar za ta kawo. Wani masanin cututtuka Matthew Griffith da ke shawartar hukumar ta WHO game da matakan da take dauka akan cutar a yankin ya bayyana damuwar cewa ana sa ran duk wuraren da annobar za ta yi illa kasashe ne da suka fi raunin tattalin arziki. Afirka ta Kudu ta kaddamar da wani gagarumin shirin gwaji na cutar coronavirus, yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar ya dara 1,000, adadi mafi yawa a kowace ƙasa a nahiyar. A daren jiya Litinin ne shugaba Cyril Ramaphosa ya bada sanarwar cewa a cikin 'yan kwanakin nan ma'aikatan kiwon lafiya akalla 10,000 za su rika bi gida-gida don gudanar da gwaje-gwajen cutar ga al'umma. Tuni dai kasar Afirka ta Kudu ta dauki matakin hana shige da fice na tsawon kwanaki 21 da nufin kawar da cutar. 'Yan sanda sun kama mutane da yawa da laifin sabawa dokar hana zirga-zirga. Ramaphosa ya bayyana cewar an tabbatar da mutane 1,326 sun kamu da kwayar cutar a kasar Afirka ta Kudu, kuma mutane 3 sun mutu. Zuwa yanzu dai an samu mutane sama da 5,000 da ake da tabbacin cewar sun kamu da kwayar cutar a daukacin nahiyar Afirka, kuma mutane 173 ne suka mutu.
To madalla, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, jagoran 'yan adawar jamhuriyar Nijar, wato tsohon Prime Minister Hama Amadu, ya koma cikin iyalansa da ke birnin Yamai a daren jiya Litinin, sa'o'i kaɗan bayan da hukumomin ƙasar suka sallame shi daga gidan yari a ci gaba da ɗaukar matakan rage cunkoso a gidajen yari da nufin dakile yaduwar cutar coronavirus. Ga wakilinmu Sule Mummuna Barma ɗauke da rahoton.
Hama Amadu na ɗaya daga cikin fursunoni 1,540 ɗin da shugaban ƙasa Isu Muhammadu yayi wa ahuwa a ƙarshen makon jiya da zumar rage cinkoson jama'a a gidajen yarin ƙasar ta Niger a matsayin wani bangare na matakan daƙile yaduwar cutar COVID-19 bayan dawowarsa gida a wajejen karfe 9 na dare da 'yan mintuna a jiya Litinin. Jagoran 'yan adawar ya kira taron manema labarai a yau Talata 31 ga watan Maris a gidansa, inda ya yi wa magoya bayansa godiya kafin ya gargaɗi jama'a akan illolin cutar coronavirus.
Ina ji wasu suna ke a ki tafarnuwa, wasu ke kasha a tai mai zahi, wasu ke ka yi kaza da kaza. Duk ƙarya ne. Coronavirus hali yanzu dai ba a san ba abinda zai taimako mutum da ya kama ka, don haka ne an kace kowa ya zamna gidanshi, kar ya yi shiga-shiga, kar ka taimake shi ka kai wannan cuta wajen wasu mutane.
Tsohon Prime Minister bugu da ƙari shugaban jam'iyyar adawa ta Model Lumana ya yi kiran 'yan Nijar su daina sanya dalilan siyasa akan maganar annobar ta corona. A yadda likitoci suka bayyana taron jama'a a matsayin hanyoyin yada wannan cuta, Hamma Amadu ya buƙaci magoya bayansa su dakatar da kai masa ziyarar taya shi murnar fita daga kurkuku har zuwa lokacin da abubuwa za su daidaitu.
Ina kira ga mutanen Niger, da Allah da annabi, wannan coronavirus mu tashi sai mu duka, kar a sa siyasa a ciki, mu yi dubara Allah ya raba mu da shi, mu bi abinda an kace mu yi. Don haka ne tunda na zo daga Filenge na roƙi mutanen partina kar kowa ya zo, kun gan da kun ka zo babu wanda kun ka gani, don tsoronta nake ji ma duk mutane da na sani, tsoronta nake ji game da duk mutanen Niger, don da akwai jama'a lokacin nan na ke siyasa, da mutane sun mutu babu siyasa.
A watan Nuwamban da ya gabata ne tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa bugu da ƙari ɗan takarar jam'iyyar Model Lumana na 2020 Hamma Amadu ya dawo Niger domin kammala watanni 8 ɗin da suka rage yayi a gidan yari, bayan da wata kotu ta yanke masa hukuncin zaman wakafan shekara guda saboda samunsa da hannu a badakalar safarar jarirai a wani lokacin da yake gudun hijira a ƙasar Faransa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Salamunmu na Barma, har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha dauke da sauran labaran duniya.
Kasashen Jamus, Burtaniya da Faransa sun fitar da kayayyakin kiwon lafiya zuwa kasar Iran, karo na farkon amfani da wata hanyar kaucewa takunkumin da Amurka ta kakabawa Iran, a cewar Jamus a yau Talata. Wata sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen kasar Jamus ta fitar a yau Talata ta bayyana irin nau'in kayayyakin aikin kiwon lafiyar da aka samar ba. Ko kuma kamfanonin da suka taimaka wajen daukar wannan matakin ba. An ce a yanzu da wannan tsarin yayi nasara, bangarorin biyu za su ci gaba da aiki a wasu bangarorin. A shekarar 2015, Iran da wani gungun manyan kasashe biyar na duniya suka rattaba hannu yarjejeniya da ta takaita shirin nukiliyar Iran don samun sassaucin takunkumi, bayan da Amurka ta janye daga yarjejeniyar kuma ta kakaba takunkumi. Iran ta matsa lamba wa sauran kasashen Turai da aka kulla yarjejeniyar da su akan su jingine takunkumin don tallafawa tattalin arzikin kasar da ke tangal-tangal.
To a gaida Aisha Ma'azo da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni da ke fitowa daga Najeriya na cewar yawan mutane da suka kamu da cutar coronavirus sun kai 135, kana waɗanda suka rasu sun kai 2, sai kuma wasu da aka sallama daga asibiti. Wakilinmu daga Lagos, Babangida Jibrin, ya aika mana da wannan rahoto.
sai dai kuma wani labari mai dadi shine cewa akwai mutane 8 da yanzu haka aka sallama bayan sun kamu da cutar ta coronavirus ko COVID-19. Yanzu haka ma dai bayan jawabin da yayi ga ƴan Najeriya game da wannan cuta ta coronavirus, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rata bano akan dokar mai suna COVID-19 Regulation 2020 wanda ake bashi damar daukar matakai na gaggawa akan yankuna da jihohi da wannan cuta ke ci gaba da karuwa. Tuni dai aka fara amfani da dokar akan jihohin Lagos da Ogun da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja na kayyade fitowar mutane da kuma hana zirga-zirga. Dokar da ta fara aiki tun da karfe 11 na daren jiya. Tun kullum wannan cuta ta coronavirus ne dai harkokin kasuwanci ke ci gaba da ja baya a biranen duniya daban-daban. Abin da yasa na tambayi Alhaji Aminu Gwadabe, shugaban kungiyar 'yan canji a Najeriya, koya wannan lamari ya shafi harkokin kasuwancin su musamman ma a birnin Lagos da ke zama cibiyar kasuwancin Najeriya.
Halin gaskiya wannan annoba ta coronavirus ta kalubanci sana'o'i da yawa, hadda wanda ya shafi namu masa da hadan kudaden kasan waje. Na daya dai ya fara kalabuntun a lokacin da kamfanonin jiragen sama da na gida da na waje aka dakatar da ayyukansu. To ka san mu yawanci gabaki ɗaya ma namu kwastomomin mun dogara a matahiya ne, su ne yawancin kwastomomin da muke amfani da su. Sai gashi filayen jirgi gabaki ɗaya an rufe su, ba shiga ba fita. To kaga wannan babban matsala ne a gare mu a game da yadda za mu samu kwastomomi muna hurɗan mu da za mu sayar musu da kayayyakin mu. Bancin wannan kuma mun sassima su membobinmu su max da kuma sanitizer da thermometers duka wanda yake duk mun tura a zon-zon na Najeriya, nan Lagos, Abuja, Kano, Oka, da za a raba ma membobinmu su yi amfani da shi. Wanda yake muna faɗakar da jama'anmu, muna amfani da rediyo, muna amfani da talabijin, muna amfani da kuma jaridu. Mu faɗakar da membobinmu kuma mu faɗakar da jama'a gabaki ɗaya.
Yanzu haka ma dai rahotanni da ke fitowa daga jihar Oyo da ke makwabtaka da jihar Ogun ya nuna cewa gwamnan jihar ta Oyo Shehi Makinde shi ma ya kamu da cutar ta coronavirus, lamarin da ke kawo gwamnonin Najeriya guda uku kenan da suka kamu da cutar, da suka haɗa da gwamna Nasu El-Rufa'i na jihar Kaduna da gwamna Bala Muhammad na jihar Bauchi. Yanzu haka ma dai rundunar sojan Najeriya bayan aikin ta na tabbatar da tsaro da kuma doka da oda, ita ma ta fara ɗaukar matakai na tantance ƴanta domin rigakafin kamuwa da wannan cuta ta coronavirus a manyan cibiyoyi ko kuma barkokinta daban-daban. A wata sanarwa da muƙaddashin daraktan yaɗa labaran rundunar sojan Najeriya Kanar Sagir Musa ya ruba manema labarai, ya nuna cewa tuni aka ɗauki matakai na auna zafin jikin sojoji da kuma masu hada-hada a barkokin sojan daban-daban. Kawai yanzu dai babu wani rahoto daga ɓangaren sojojin Najeriya ko jami'an tsaro da ke tabbatar da shigan wannan cuta a barkokin nasu. Baban Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
To madalla a gaida babai da Jibrin. Biyo bayan bulluwar coronavirus a jihar Bauchi, gwamnatoci shida arewa maso gabashin kasar sun kafa kwamiti na wayar da jama'a a wani yunkuri na dakile yaduwar coronavirus. Ga rahoton da wakilinmu Abdul Wahab Muhammad ya hada mana.
A shirin arewa maso gabas da ke jihohi guda shida, cutar coronavirus din ta bullo ne a jiha daya, wato jihar Bauchi. Biyo bayan bayyanar coronavirus a jihar Bauchin, sai dukkanin gwamnatocin jihar suka dukufa ka'in da na'in don aiwatar da matakan dakile cutar ta hanyar kafa kwamitocin wayar da kan al'umma hanyoyin da za a bi don kaucewa kamuwa daga cutar, rufe kan iyakokinsu da rufe makarantu da kuma kasuwanni, illa kawai wuraren da ake sayar da kayayyakin a bukatun yau da kullum. Da farko ga bayanin da kwamishinan lafiya na jihar Bauchi Dr. Aliyu Muhammad Megora yayi dangane da bayyanar cutar COVID-19 na farko a jihar.
Masu sauraro, sunana Dr. Aliyu Muhammad Megora, ni ne kwamishinan lafiya na jihar Bauchi. Bauchi yanzu ta shiga jerin wanda suke da wannan ciwo na COVID-19. A wannan hali da ake ciki yanzu, dole mutane su kula a rage yawan cinkoso, a rage yawan
a yawaita wanke hannu akai akai da sabulu da ruwa, a daina yawan taba fuska da hanci da idanu da kunne, a daina yawan tabawa. In aka yi hakan nan to zaka ga wannan cutar ta ragu. A kula da tsaftace muhalli, a kuma kula da yawan cunkoso wajen aure, wajen suna ko taro a coci ko sallah a rage. So duk masallacin da suka ga za su yi tsari wanda ya dace mai kyau, mu muna goya musu baya, kuma za mu ci gaba da taimaka musu ta fadakarwa da kuma ba su shawarwari yanda ya dace na wajen rage cunkoso.
A jihar Gombe, babban mai ba da shawara wa gwamnan jihar Alhaji Sama'ila Uba Misali ya shaida mini cewa gwamnan jihar Muhammad Ino Yahaya ya sake kuɗi sama da naira miliyan 500 a matsayin tallafin aikin dakile cutar corona a jihar. Sannan ya ci gaba da cewa
kaɗan da shi mai girma gwamnan jiha ya amince akan wannan harka ta yakan wannan coronavirus ta kai kimanin a sama da naira miliyan 500. Kulle boda ce bodar jihar Gombe, dukkan inda za ka shigo ta kusurwowin nan ko ta kama ta hanyar Bauchi ko ta hanyar Borno ko ta hanyar Yobe ko ta hanyar Adama, duka ka samu waɗannan jihohin dukkansu muna makwabtaka da su, mu ke tsakiya. To saboda haka dukkan bodojin da za a shigo jihar Gombe ka shi ne aka rufe ba dama mutum ya shigo.
A jihohin Adama da kuma Taraba, masu makwabtaka da jamhuriyar ƙasar Kamaru sun dau matakan rufe kan iyakokinsu, a yayin da jihar Adama ta sayo wasu na'urorin da zai taimaka wajen adanar jini kafin akai gwaji. Jihar Taraba ita kuma ta karfafa toshe duk wata kafa tsakaninta da jihar Benue, kasancewar akwai rahoton bullar coronavirus a jihar Benue.
Na farko da sunana Ibrahim Abubakar, akwai sanarwar da shi ne magana da yawun gwamna wato Umar Shi Honosiko ya fitar, wanda cewa mai girma gwamnan jihar Adamawa Alhaji Umaru Ahmadu Finjiri ya fitar da takardar cewa ganin cewa an dakile wannan yaduwar cuta, ya bada wani sanar cewa a kulle hanyoyin shiga garin wato kamar makwabtanmu Maiduguri, Gombe da Taraba, sannan kuma sai makwabciyarmu ƙasa da take wato ketare wato Kamaru. Sannan kuma shi mai girma ya sake bada umarnin gaggawa, wanda ya bada umarni a taki an je an siyo abun gwaji wanda zai taimaka ma masu kula da kiwon lafiya na nan jihar Adamawa. To an kawo mashinuna na zamani na wannan gwaji wanda zai iya taimaka kafin a garzaya da shi Abuja domin tabbatarwa.
Jihar Adama, Taraba, wasu matakai su kuma suka shimfiɗa?
Wato Taraba suwa sun kusan su riga mu, don tun ranar Asabar da ya gabata shi ma wato kamar sakataren gwamnatin jihar Taraba ya riga ya fitar da sanarwar cewa ran Ladi da misalin karfe 12 na dare su ma sun dakile zirga-zirga. Kan lura akwai wannan ciwon da ya kulla a makwabciyar Taraba wato Benue, nan da nan gwamnan jihar wato Darius Ishaku ya bada sanarwar cewa a dakile hanyoyin da zai sa a shigo wannan jiha Taraba.
Idan muka leka jihar Yobe, su ma an gudanar da matakan tunkarar cutar corona. Kwamishinan yaɗa labarai na jihar Abdullahi Bego ya yi ƙarin haske kan batun.
Jihar Abdullahi Bego, kwamishinan watsa labarai na jihar Yobe. Daga cikin matakan da aka ɗaukai rufe iyakokin jihar da makwabtan jihohi da kuma makwabciyar ƙasar Nijar, wanda zai fara aiki daga wannan rana ta Talata da karfe 12 na dare. Sannan kuma an bude wani wuri da musamman a asibitin kwararru da ke nan birnin da Maduro, wanda ake yin shi kama isolation center, wato wani kebabban guri wanda za a ce waɗanda Allah ya kiyaye, in a ce misali an kamu da cutar to a wurin ga a ce su, amma muna fata ma hakan ba zai faru ba. Ya zuwa yanzu
a jihar Borno an ɗau matakan yaƙi da cutar corona kamar sauran jihohin shiyar Arewa maso gabas. Akwai batun 'yan gudun hijira kimanin sama da miliyan guda da ke zanne a sansani sama da guda 20. Wani mazaunin garin Maiduguri ya fayyace mini abubuwan da aka aiwatar don yaƙi da cutar COVID-19.
Jihar Borno ya zo dukkan wuraren da za ka shiga jihar Borno ko manyan garuruwansu, sai an tsaye da motoci duka da suka zo su an sa su a layi, sun je an samu sana'ura an ɗauki yanayin jikinsu, sannan kuma za su je a wanke su a sasu su wanke hannu a basu sabulu su wanke hannun su tas kafin su shiga mota sannan kuma bankuna an basu umurnin cewa su rage abubuwan da za a yi na cunkoso to za ka in mutum ya je zai shiga banki zai bi layi ne a waje in Allah ya kai mu misalin karfe 12 dare na ranar talata kenan za a rufe hanyoyi da suke shigowa a jihar Borno
to idan muka duba sansanin yan gudun hijira a nan cikin birnin Maiduguri yaya kake ganin wannan abun zai shafi rayuwarsu
gaskiya zai iya shafar rayuwarsu idan dai ba hukumomi ne suka yi abin da ya kamata ba so hijirar nan dama can ba wato samun abubuwa sosai suke yadda ya kamata ba akwai da yawan su da sai sun fita sun je sun danyi kafkafaka su samu abin da za su sa bakin salati to kaga yanzu an ɗauki matakin cewa an rufe wannan sansani ba shiga ba fita to matukar in ba ana samar musu da abubuwan da suke bukata ba to kuma za su iya shiga wani hali
su ma yan gudun hijirar sun yi bayani kan abin da suka fahimta da cutar coronavirus
baga mustawa doctor shakara na daya da kamar wata biyu sun bada wani cutan wani coronavirus haka sun bada sai ce kowa ya wanke hannu ko ya ci abinci ka zo ka wanke hannu da sabulu abinda sun gaya mana kenan
sunana baba gana goni shekara na daya kenan da misalin ko wata daya haka a can da ake kira coronavirus COVID-19 ba kwarai mana da labarin
Fati Usman sun muna bayanin wannan cuta wanda take suna ko zan iya in faɗa sunanta wanda take suna ko COVID-19 ko haka ne sunanta sun muna bayani asib a yawan ta wanke hannu dan cutar tana ta fannin gaskiya ta gefen kazanta ko ba gaskiya ba
Hajiya ya bawa kwalo ita ce shugaban hukumar agajin gaggawa a jihar Borno ta yi bayani hukumance dangane da tanadin da aka yi wa yan gudun hijiran da ke zanne a sansanin
za mu dauki mataki da dandama matakin da muka dauka mai karfi din fadakarwa akan cutan nan ba kariya bane gaskiya ne na wayansu suna ce a cutan ma ai cutan da ba zai shafi al'umma nan ba zafi zai kashe shi da sauransu mun dade muna ta addu'a da Allah ya rufa mana asiri Borno muna da an zagaya makwabtanmu har kasashe uku ne Chad, Niger da Cameroon
Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Nigeria
to madalla a gaida da Abdulwahab Muhammad wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma zan koma gefe guda domin Muhammad Hafiz Baballe ya gabatar mana da shirin sa na noma
ma tushen arziki Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa kamar yadda wasunku suka ji a shirinmu na makon da ya gabata muna tattaunawa ne da mai ba shugaban kasar Nijar shawara akan noma da kiwo Dr. Manzo Abubakar inda yayi wa wakilin Musulman Mumin Barma ƙarin bayani kan irin matakan da za a bi domin gano manoma na hakika
a wannan makon za mu ci gaba daga inda muka tsaya ta tambayar da su layi masa akan maganin kwari
amma ka gani dai shi manomi bai jira saboda Allah ya anka mishi magani in kana da eka guda in albasa ce kasa saboda Allah in kwarurka su har zuwa jira zakai haye gwamnati ta kama magani ta kwana zakai ci gaba da aikin ka ci gaba zakai da aikin ka ka gani ko kwarun nan abin da suka ci suka bari saboda kai shine zakai huda ka girbe ka gani ko to jiran da za a yi tana yiwa ma kawai ai jiran gawan shanu ba abin da zai zo ni gani nake saboda Allah akon an san maganganun wanda bai kamata ba duk abin da yasa kake ganin haka saboda mutane akon wanda an saba musu batta yiwuwa ka ce zaka noma da kayan wani bai yiwuwa batta yiwuwa ka kiwo ka gane ko da kayan wani in noma ce zaka in kiwo ne zaka yi dole ne sai ka sa hankalinka ka sa lokacinka ka sa kayanka in yaso lokacin da Allah ya kawo wani abu wanda ya kama cikas gwamnati tana nan gwamnati a ko ina a duniya haka duniya duka baki da haka ki ai kaga ada yanda iyayenmu da haka nu suke noma wai a lokacin nan ma wai a ce babu wani abubuwan da kake fadi babu irin kaman a ce kwarirka sun zo ba ko kuma a ce ko ba a samu hori ba ko wani abu kaga mutane suke a lokacin da ruwan ya sauka aka fara noma sai duka inda iyalinka suke kowa nawa wanda suka sha bulala mun sani ko masa ka sha bulala baka saboda baka tashi wa zuwa noma ko kuma wannan to ai ka gani saboda wai yanda iyayenmu da kakanninmu suka sa hankalinsu da kuma suka sa duka wani ƙarhinsu da kuma duka wanda suke da wani wanda zai iya tura haiwa ko kuma zai iya daukan kalmi ake amfani da shi dan saboda ai a ce amfanin wannan lokaci dan ka bata lokaci dan saboda a kiyaye dan saboda to haka ne amma ka zo ka ce kai manomi ne kawai kana jira dan saboda kana ba su kan wani matsayi wanda yake ka san sare cewa akwai wanda zaku je ku tara ma hannu su damka muku wani abu a ce za a kama wannan in so ku tare kusa aljihunku wannan abun ya kamata a barshi saboda Allah kuma ni abun nake gani gwamnati gaskiya a yanzu Niger mun wajen miliyan 20 da wani abu ne yanzu kai a ce yanzu mun manoma da makiyaye nawa ne a Niger a cikin miliyan 20 da wani abu da muke
ba san adadin su ba
ba san adadin su ba to yanzu in aka ce za a taimaka ma manoma da makiyaya wani ba an taimaka ma Malam Sule gani da kai da muke kai dan jarida ne ni gani wani a ce malami ne na jami'a to mu ma ce zama manoma ne tunda dai mu muna manoma ne ko muna yi to wa za a taimaka ma wanda bai shi noman ne dogara da shi ko kuma mu ko kuma wanda yake shi mu shine kawai a zama yake shi ma rubutu sunan shi ma manomi ne to ai kai inda matsalar take ni abun nake gani saboda Allah ya kamata mu bar bariki mu bar wannan kamin ne ake ce mishi wannan bariki ce mu bar bariki dewa noma da kiwo ba ruwan su da wannan abun kaga yanzu akwai masu hulunan cewa su wanda suke manoma ne amma wallahi in kashe ka duba baya ba abun da suke da sun kamo sun yi kungiyoyi ko kuma suna magana suna cin su manoma da sauran amma duka abun ba nan bai ki ashe a iske manoma
na gaskiya suna daji
ayyuna manoma na gaskiya suna daji a garin mu ma kana samu manoman amma huta suke su je daji kuma suna yi kowa ya sani amma dan ka zo na gindin sarki kana cewa kai manomi ne duk abin da aka meko akai ma manoma sai ka sa aljihun kai zaman ka kawai kaga wannan abun bai wannan sai an sake tsari a rage yawan bariki a rage yawan me ake ce mishi masaruhi kan aje ga manoma da makiyaya dan Allah da Annabi kuma duk abin da ake aje a gano su wane ne aje a gani ido da ido wane ne me yake noma a ina yake kuma cikin wani halaye ya hali yake suke
masu sauraro anan zamu da tsaya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da cigaban shirin yanzu a madadin bakon namu Dr. Manzo Abubakar da wakilin Musulman Mumin Barma da ya tattauna mana da shi sai Julie Lazarus Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti Muhammad Hafiz Babalal nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
da Muhammad Hafiz Baballe da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice
Dukkan nasarorin da ake samu a kasashen China da Korea ta Kudu a yaki da cutar COVID-19 kungiyar kiwon lafiya ta duniya WHO a yau talata ta ce har yanzu dai yankin na da sauran aiki a gaba dangane da annobar ta coronavirus Jami'ai a jihar Massachusetts da ke arewa maso gabashin Amurka sun ce an dakatar da shugaban wata cibiyar kula da tsofaffin sojin Amurka daga aiki. Bayan da aka sanar a jiya Litinin cewa wasu tsofaffi da ke zaune a cibiyar su 11 sun mutu.
To masu sauraro anan zamu da sa'aya sai kuma anjima idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ita Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatarwa. Sai Julie Ladas Gresham wacce ta bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari ke cewa assalamu alaikum a huta lafiya amma sai a dakaci shirin yau da gobe wanda yau ma zamu maimaita shi ne saboda matsalolin cutar coronavirus anan a saurara lafiya